Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen aurensu. Ke ce kika dauki shekara daya, shekara biyu, kai har sama da shekara biyar da ke da saurayinki kuna soyayya, sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure. To kun yi shekara biyar kuna soyayya, ba a samu matsala ba, amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu, wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara daya kafin a fara samun matsaloli. Wasu ma cikin wannan wata biyan ma sai kaga har an yi auren, har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba. Shin masu sauraron mu, me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin haƙuri da juna, ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai haƙuri? To abin da zamu tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullun.
Sannan zamu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma kwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. To ya sunan bakin namu na yau?
Sunana Aminu Ibrahim Hassan.
Yusuf Yakubu Gabasawa sunana.
Ummi Shatima Gombe sunana.
Sunana Suraya Usman Shinkafi.
To haka yake, Aji Aminu, in na fara da kai, kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗan namu, akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba. In ma an samu matsalan, zaka ga cewa ba a daukan lokaci ake shirye juna, ko kaga shi ya marairece yana ba ta hakuri, ko ita ma dai ta marairece tana ba shi hakuri. To amma kuma sai kaga an zo an yi aure, an kashe kuɗi, an yi shagulgulan biki, kwata-kwata ba za a wuce wata biyar ba, in an yi nisa shekara ɗaya an rabu. Me yasa hakan ke faruwa?
Hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa. To amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba. Lokacin da ba a tare, ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan ɓangarorin, wala macen ko namijin, suke ɓoye ma junansu saboda gar a samu matsala. Kuma kin ga akwai rata, to wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba, ballantana har a san aibin juna a samu matsala. Sannan kuma bugu da ƙari da wannan ɓoye asalin hali ke halinki akwai wa'anda kike bubboyewa wanda baki so ki nuna mani ni ma akwai. To lokacin da aka zo aka zauna wuri ɗayan nan, so lokacin ne asalin halin mutum na dukkan bangarorin yake fita. To a yayin kokarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda Bature yake kira compatibility, to a yayin wannan lokacin ne ake samun matsala, sai ki ga akwai wasu abubuwa a matsayinki na mace nawa wanda baki na amdi shi ba, wanda baki so, ni ma akwai wasu naki halayenki wanda bani na amdi shi ba, wanda bana so. Baya da haka kuma akwai rashin hakuri, dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida daya a matsayin mata da miji akwai buƙatar fahimtar juna da yin hakuri da juna. To wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa, bi ma'ana communication tsakanin juna. Ni in gaya maki abin da nake so da abin da bana so, kike gaya mani abin da kike so da wanda baki so, domin mu fahimci junanmu. Sannan kuma a aje yaudara a gefe, mutum asali ya fito da asalin true self nashi, kolonsa asali yanda Allah ya isa, domin a fahimci juna. Kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna. Sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu wasu lokuta ta bangaren matan. Wasu matan ba sa so su yi mubaya'a ma mazajensu a bisa wasu dalilai wanda wasu yana berasa nasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa musamman na aure ta bangaren macen. Sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace, saboda ita mace kin ga ƴan lallashi ce, na alallashe ta a nuna mata matsayinta ya kamata ta san me ya kamata ta yi da wanda bata ya kamata ba ta yi ba. Shin koda ta zo gidanka a misali a matsayin wanda bata san hukunce-hukuncen zamantakewan aure ba, ai kaga yanzu kai ne ubanta, kai ne malaminta, kai ne yayanta, kai ne magabacinta. So akwai haƙƙi da rata a kanka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda bata da shi kafin ta zo gidanka. To wayannan da sauran dalilai wanda zan takaita saboda sauran bakin namu da suke zauren tattaunawa su fa albarkacin bakin su, shi yake jawo matsala.
To a Hajiya Ummi, kin ji abin da Aji Aminu ya faɗi game da rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata, da in aka yi aure za a ɗauki shekaru ana soyayya, to amma daga sanda aka yi aure kuma shi kenan fa sai a kasa haƙuri da juna. To a matsayinki na uwa, shin kina ganin rashin tarbiyya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen, da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan, koko menene dalili?
Assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce. Mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai as of recent, kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da ƴan mata iri-iri. Tarbiyya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure. Saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiyya ya ga yadda ake yi a gidansu, to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi. Zaman aure zaman haƙuri ne, shi ne babban abu. In ana layi tsakanin saurayi da budurwa, gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure ba ne, saboda kowa yana ɓoye aibinsa ne. Ba wanda zai yadda, saboda ina son ki kana suna, ba ka son ka gane a gane dai wannan dai gashi nan dai abin da kike. To in an zo an zauna tare ana samun matsala, saboda a lokacin hali ba zai boye ba, an riga da an zama daya. Inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating din shi a layi, suke tare da juna, suke yi wa juna a layi, in an zo gidan aure ma haka za a yi, wadda kuma akwai bambanci. Za ki iya kuna tare da shi ya dan je ya dan ni dan kwadagonsa ya samo dan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya, ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki. To, amma idan an yi aure ba, ki san ba hakan zai kasance ba. Saboda idan an yi aure, ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna. Rashin fahimtar juna da ɓoye abu da ake yi wa juna shi ke kawo matsala a cikin zaman aure na ɗaya. Na biyu, yarinya za ka ganta tana kwalliya. Ana layi, ya kiga ta yi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza, gobe ta sa kaya kaza. In ta shiga gidan aure, a lokacin za ki ganta cewa ba kaza ma irinta. Namiji ko ba zai iya ɗauka, akwai maza da dama ba za su iya ɗaukan wannan ba. Ko kuma ki gama ce a gidansu kila an ce ta yi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki ba ta iya girki ba, ba ta iya abinci ba, ba ta iya ayyukan gida ba. To ana samun matsala da yawa. Saboda shi gidan aure, namiji yana son in yi fita ya dawo ya ga gidansa tsaf-tsaf. Ba ki san wa zai kawo ba. Kuma a cikin ‘yan uwa ma ba ka san waye ne zai zo ya zauna da shi ba. Girkin abinci da za iya zuwa kina gidanku kila wata ran dai an amince miki ki bi shi kun je wani guri kun sai kuna sayan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ce fa ne ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da example da wata da aka auro ta misali da aka auro to daga gida daga Gombe ta zo nan an yi auren nan miji yana jin daɗi suna son juna to amma rana ɗaya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai je ya ce fa ne ya dawo ta ya aje abinci a kitchen ce fa ne a kitchen ita ko tana ɗaki an buga mata ta buɗe sai ta ce ya ce gashi nan ya kawo ce fa ne the next thing sai ta fashe da kuka tana kuka me ya kawo haka mata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yi ba ba za ta iya ba sai ya ce mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to waye ke yin abinci da yake yi gida suna da mai musu girki suna da mai musu komai sai ya ce a nan ku ai Abuja abinci nawa za mu dinga zuwa mana ci a waje in dai har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala bare iya ba a ranan in ba haƙuri kana da haƙuri ba namiji yana da haƙuri da kuma sun fahimci junansu ba maimakon shi ya ce to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin dare sai ya yi zuciya kin san rashin haƙuri kenan sai ya yi zuciya washe gari ya ɗebe ta yi gida dalilin mutuwan aure kenan to soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya watse ba fahimtar juna a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutum za ka fahimce shi in ka fahimta shi ne ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai ya ce to saboda so zai a nemo wadda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zaman rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kika yi ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da za ka yi wa ɗanka na gata amma saboda ɗa in ya samu guri da zai zauna shi ne zaman aure saboda ya yi zaman lafiya ya yi zaman daɗi da mijinsa ya kamata mu san yadda za mu yi mu ringa koya wa ‘ya’yanmu girki da tsafta da kuma iya magana wa namiji ba kawai za ka zo ƙasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce ka yi magana ba sai ya kalle ka wannan wani irin tarbiyya aka baka kin ga babu daɗi a cikin wannan al'amari
to Hajiya Sarayya kin ji bayanin da Hajiya Ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure me zaki dora kan bayanin da ita ta yi
to alhamdulillah assalamu alaikum to ni dai a nawa fahimtar kamar yadda dukkan uwan nawa guda biyu suka yi bayani boye halayen da dai suka faɗi yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure dan ana saurayi da buduwa gaba ɗaya bangarorin biyu kowane bai so ɗan uwan shi ya ga na kasan wani hali nashi mara kyau saboda ba tare ake kusan koyaushe ba. So wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen da aka boye sai bayyana gaba daya. So sai zama na ba su iya tolerating din wannan. Daman tolerance the lack of communication abin nan guda biyu. Gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. So yana da kyau a fahimci juna a san kuma san a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba daya fahimta ce. Inde aka fahimci juna in abu ya faru a yi sauri a bada dama a zauna a tattauna a nemi yadda za a yi a gano menene illan abin saboda a samu a gyara wannan illan to za a samu cikin yardan Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren. So insha Allah ni dai na fi samu ran cewa ɓoye wannan halayen yana ɗaya daga cikin babban illan da yake ka kuma dole ne dan bayan da za a yi mace ta so. Namiji ya san duka halayenta saboda me a lokacin soyayya na ɗiban kowa ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yanda ba zai so a ce ba zai aure ka ba saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure. Sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren ne ya gabato ya zo iyaye sun fi mai da kai ga kiran ƴa mace kawai a zaunar da ita wai ta ce za a ba shawara akan rayuwar aure shi namiji wato shi duk abin da ya daidai ne. So shi ma namiji yana buƙatar a zaune da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne. Za ka je ne ka yi wannan ɗin ibadarka ya san cewa ga abin da ya kamata ya yi da abin da bai kamata ba. Sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru. So dole sai ka yi haƙuri ka yi tolerating wani abubuwa nata.
To ma sauraronmu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraronmu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dura.
Ta haka yake masu sauraronmu a in muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe-waƙe. Amma kafin nan bari mu ji ya sunan baƙon namu na yau.
To kamar din da ka sani suna Nazir H ne a Tampa.
To matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar waƙe-waƙe?
Kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waƙa ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na yi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta mamata tana faɗa min takan yi min wasu mata da tsokana ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba yazo har na fara kasida sai da na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burin naka?
Gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Waɗannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za a yi na achieving. Kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girmama shi fata ni ma na kawo ne ke kuma wataƙila ma na wuce yanda yake.
Haka ne. To wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wanda ake wa kiɗa sai na zo na fara koyon kiɗa da kaina. Na zo na fara buga kiɗa to na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari dinni ne da sauransu.
To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waƙa amma baya ganin wani irin ƙalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waƙa da ka ce za ka fara a lokacin?
To gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. Kafin nan babanmu Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da yayu na duka sun ce mun je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada.
To kana da ubangida ne?
Gaskiya akwai ban ce babu ba ubangida na bare Umar M. Sharif ne duk duniya ma sun san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rerawa?
Wacce na fara rerawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfa ne a cikin zauren namu
eh sun kai hudu ma amma wari baran yi daya akwai ta yake cewa nga gidana baby kudina baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙina kuma wanda aka san su biyo baya.
Suka biyo baya. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake?
A'a ina waƙoƙin aure, siyasa, duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙan zagi ko san mutunci gaskiya.
To tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe-waƙe ko in ce sana'a ta waƙa, wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta?
Eto kin san ba ma ni ba indai har dai aka ce mutum wai nema yake ko wani bangare yake a ciki to gaskiya sai fa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman dauka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasala da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka ganshi dai kai hakuri kuma haka zaka dauka kuma da su cigaba da karuwa ba su taba karewa ba so dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka ji daji ka kulle kanka ba a mutane ne yau ni malamai ma nan ake musa sara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan ai dole dai kai hakuri wani ba ya so ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah
mun mun
to nasarar mutane ta zuwa haka ina business hankali ina business din atamfofi shaddodi da sauransu aka ana sai da su
ce dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma ai to ai bara tsaya gude ba kin san da are shi a nan rayuwa abubuwa sukan jiya kuma ce kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo ka da rasani gaskiya
to yaushe da ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne
a ƙarshe me zaka ce
eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wanda suke bibiya na suke sauraro waƙoƙina ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙina da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating dai kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allahu
to da wani waka zaka rufe mana a ƙarshe
eh sai bai rufe da ƴar shila wata waka ta ƴar shila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da ƴar shila
kake masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za ta girka ma har na manta sunan to amma aka ce wa bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam
assalamu alaikum da yau dai za mu yi potato wraps ne mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma
ba'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan
eh haka abinda muke bukata da wannan muna bukatan kwai muna bukatan flour muna bukatan dankalin turawa muna bukatan kayan miya sai kuma nama amma wannan optional ne shikenan abinda muke bukata sai dan suga muke bukata
to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi
okay da farko zaki samu da kwanki mun zaki samu flour ki kaman kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yanda kike da san yawan sa so kaman kofi biyu in kika samu zaki saka kwai guda daya sai ki sa kwai guda daya sai ki sa dan suga ki sa dan gishiri. In kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan. In kina so sai ki dan sa flavor vanilla flavor din ki dan kadan. In kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kaman zaki waina flour. In kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina dan sa
shi kwabin kenan
eh kwabin in kika kwaba shi kaman mai na flour dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki soya shi kina tarawa shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin
za a mashin din shi
sai ki zo ki mashin din sa sai ki samu albasa ki dan soya ta ki dan tanana ta albasa in ki dan tanana ta ki samu ta dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma dan mincemeat din ki in ma ba ki so ko kuma ba ki bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning din sa ki spicing din sa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman waina plan da kika yi crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne wanda zai miki kaman square haka in kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki ki dan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven zaki iya dan shafa butter ki a cikin frying pan sai kina dan gasawa ka dan sama da kasa to kin ga dai shi ba shi da wahala gashi da sauki zaki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta
to uwar gida a gida kin dai ji hadin da bakuwar mu a yau ta yi mana potato wraps inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai mishi wannan hadin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a koda yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai ƴan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatar mai zaki karamin abu da zaki kawo saboda ki burge su to ga satan an sanan bakuwar mu a yau ta ba mu da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu gaba dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa da an yi aure ni zan maka tarantas
ni da ke mun dace kawana ta hada mu tarantas matar da nake son da mun yi aure ni zan miki tarantas
ni da kai mun dace
tarantas
kawana ta hada mu
tarantas so nei sahaba miki
samu ka da saja umarnin ka zan gudake daki
jin ka dan na harzuka kauna da kike sa mai haka
dole in ta fa maka
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar Murƙayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Scrum da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.